الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا هو مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai shine ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a na nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Lahadi wanda yau 26 ga watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 15 ga watan uku miladiya 2026. Muna cikin suratul waqi'a sura ta 56 a jerin surorin alqur'ani daga suratul fatiha. Wannan aya da aka karanta mun yi bayani akan ayoyi kusan uku da suke kafin ita. Allah subhanahu wataala ya kalubalanci bayi aka nuna gajiya wasu da kasa wasu a wajen ayyukan da sun tabbatar da cewa ɗan adam baya da ruwa ba zai iya ba. Allah ya yi bayanin cewa me ya hana lokacin da rai ya zo makogaro, kuma ku masoya na wannan marar lafiya da yake dabdaban kwana da duniya kuna kallonsa kuna sonsa, amma wannan rai da ya zo makogaro ba za ku iya mayar da shi ba. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa mala'ikunsa su suka fi kusa ga wannan mamaci ko wanda yake dabda ya mutu sama da waɗannan masu kula da shi, ko kuma ilimin Allah da ƙudurarsa su ne mafiya kusa da shi sama da duk wani wanda yake makusacinsa. Sai dai kuma wannan da suke daura da mamaci ba sa iya gani, ko gani na ido ko gani na zuciya. To Allah subhanahu wataala sai yake cewa falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Me ya hana in kun kasance ku ba wa'anda za a tasar da ku bayan mutuwa ba ne, ku ba ababen yi wa sakamako ba ne ba. To in ku magaskata ne a cikin wannan da'awa to tarji'unaha, ku dawo da wannan ran. Ma'ana ana nuna abubuwa guda biyu sun kore wancan sun nuna ba zai yiwu ba. To yanzu ga wani wanda kun gamsu shi ma ba zai yiwu ba. To amma abinda zai nuna cewa ko gajiyayyu ne ga waccan da'awar ƙarya kuke, to shi ne wannan aikin da za a ba ku. Kun ce alƙiyama ba za ta tsaya ba, ba wani sakamako na alheri ga wanda suka yi biyayya ko aka tsinta ga wanda sokan gari to yanzu ga wani aiki wannan dan uwan ku ne masoyin ku ne kila mahaifi ne kila da ne kila dan uwa ne kila wani aboki ne yanzu ga ransa ya zo makogaro ba kwa so ku rabu da shi to yanzu ku gwada wannan ran kuma yadda shi ku hana shi fito ko kuma in ya fito kuma yadda shi in wannan aikin zai yi gare ku to a da'awar ku ta cewa alkiyama ba gaskiya ba sai ta tabbata in ku har ba za ku iya ba zahir ne wannan abun kuma kun san yafi karfin ku to wannan da'awar ta ku ita ma ba ta ciya ce kenan alkiyama da Allah ya faɗa zahir ce za ta kasance ko ba komai akwai abubuwa na duniya wanda sun bambanta da lahira wayansu abubuwa na duniya dan adam zai ga cewa yana da ta cewa zai iya takukawa zai iya gwadawa koda ku abin ba zai yi ba to amma na lahira dama mutum ba ma zai gwada ba to a na duniyan ma akwai wanda mutum ya san yafi karfin sa ya san abin nan mustahili ne ba zai yi ba to wannan misali ne ga abin da ake ta faɗa muku cewa in Allah ya nufi zai yi ba wanda yake hana to shine anan ake cewa tarji'unaha kuma yadda wannan ran in kuntum sadiqin in kun kasance magaskata ne to lokacin da Allah yayi bayani na mutuwa sai kuma aka dawo da dangogi guda uku wanda aka ambace su a farkon sura wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maymana ma ashabul maymana dai kenan wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama biyu kenan والسابقون السابقون أولئك المقربون تونن حالن su ne na lahira matsayin da kowanne zai taka bayan mutuwa to yanzu karshen sura kuma sai aka zo da misalan yadda suke yin bankwana da duniya saboda wannan bankwanan da duniya shi zai nuna halin da za su fuskanta gobe alkiyama to Allah subhanahu wataala sai yake cewa amma in kana minal muqarrabin in muka kula can farkon sura kamar yadda faɗa mana saboda uslubin alqur'ani duk da cewa su as-sabiquna as-sabiquna su ne mafiya daraja to amma saboda su za a fara bayanin sa to a wajen ambaton su kuma sai aka jinkirta sai da aka soma bayani kuma aka ce fa ashabul maimana ma ashabul maimana duk ba su kai matsayin as-sabiquna ba sannan aka ce wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama to sai aka ce was-sabiquna as-sabiquna domin za a daka bayani akan su har a kare sannan a zo ashabul maimana to amma yanzu a nan sai aka faro da su wanda suke ainihin as-sabiquna as-sabiquna domin su ne al-muqarrabun kamar yadda muka yi bayani domin yanzu wannan aikin ne halin ne za a faɗa kai tsaye ba sunayen ko sifofin ba amma farkon sura sifofin aka faɗa kafin a fayyace me zai faru tattare da su to nan kuma da yake dunkulewa za a yi to sai aka somo da yan babban aji to Allah subhanahu wataala sai yake cewa fa amma in kana min al-muqarrabin to idan ya kasance ciwa domin kana akwai huwa kenan al-muhtabar alladhi kana fi halati nazri shi wancan da yake gargara yake dabdabarin duniya fa amma in kana min al-muqarrabin to in ya kasance yana daga cikin makusata farauhun wa raihanun wa jannatu na'im abinda zai faru gare shi shine rauhun farin ciki da kuma albarka da kuma rahama wa raihanun da kuma wani katafaren arziki ko kuma wani kanshi da zai bade shi a lokacin fitar ransa sannan wajen na na'im da kuma aljanna wacce take ainihin ta ni'ima akwai hadithin bara ibn azim Allah ya kara masa yadda wanda dogon hadithi ne yayi bayanin yanayin karbar ran yan adam na kirki ko kuma kishiyarsa cewa su mutanen kirki yan aljanna lokacin da suke shirin bankwana da duniya to Allah subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku masu karɓar rai in muka duba alqur'ani ya ambaci karɓar rai hali uku wata aya tace Allah shi zai karbi rai wata ce malaika wata ce malaiku tawaffatu rusuluna wa hum la yufarridun kaga sai aka ce rusuluna an nuna jami'i ne na malaiku sannan qul yatawaffakum yaqul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kaga anan an nuna malaika ne guda daya sai aka ce kuma Allahu yatawaffal anfus hina mautiha Allah shi ne ke karban rayuka wato a lokacin mutuwar masu rayuka to wannan ba warware juna don haka aikin yake na farko dai shi wancan malaika malakul mauti wanda wasu suke kira da suna Azra'il duk da bai tabbata a hadisi ba ingantacce amma dai abin da Qur'ani ya kira shi malakul mauti to saboda haka shi malaikan mutuwan yana da mataimaka wanda su ne suke soma isowa a wajen mamacin da za a cire ransa su suke rigan zuwa to yanda hadisi ya nuna idan mutumin kirki ne za su zo da wani kyalle ko wani yanki wanda yake mai haske mai laushi mai kanshi idan suka zo za su zagaye shi wannan wato ainihin marar lafiya wanda yake shirin bankwana da duniya to suna nan za su so mai masa bishara cewa kai farin ciki ka kwantar da hankalinka kai walwala daga yau kai sallama da gidan bacin rai kai sallama da gida na da wasu dinga faɗa masa kalmomi masu kwantar da hankali to bayan dan lokaci sai shi malakul maut shi kuma sai ya ƙara so to idan ya zo yana zuwa aikin sa shi ne sai ya karbi rai in ya karbi ran nan ba za su bar shi a hannun sa ba ko da kyautawar ido ana cire wannan rai to shikenan sai su karbe shi su saka a cikin wannan yanki ko wannan kyalle wanda yake fari mai cike da tarin kanshi to a lokacin za a yi sama da shi dogon hadisi ne wanda yake ba za mu ce sai mun don bayani akan sa ba to sannan idan fajiri ne Allah ya kiyaye to shi kuma sai waɗannan mala'iku su wanda mala'ikun rahama masu kyakkyawar sifa masu kanshi masu kyakkyawan yanayi to su kuma waɗannan mala'ikun azaba wanda ba su da kyawun gani su zo da yanayi da furkici shi yasa wani lokaci mamaci za ka ga cewa sai an kwantar sai an tayar wani lokaci sai ga wani furgigi wani ma sai kamar zai fita a guje Allah dai shi ya sani wannan ba wai alama ce da za mu yanke hukunci na kirki ne ko ba na kirki ba wani ko da mala'ikan ne wanda yake na rahama ai ba a taba ganin mala'ika ba mala'ika dole duk wanda ya ganshi zai ji ainihin tsoro to wani zai ji tsoron ta amma kuma za a kwantar masa da hankali almuhim idan mugu ne fajiri to su wannan mala'ikun za su zo da wani abu mai kaushi kaman algarara wanda yake mai kaushi mai doyi kuma su yi masa narko cewa kai kakan gare mu Allah kai kaza za ka gamu da gamanka kalmomi irin waɗannan to shi kuma mala'ikan da zai karɓi rai zai zo da abu wanda za ka ce kaman mashi wanda yake mai kunnuwa yalluma a jikin ɗan adam ya fitsiko rai ya fito da shi da kasan kibiya da wannan kunnuwan nata idan aka luma za ta fito da abubuwa to kaman yanda wata riwaya ta nuna lokacin da aka zo rai zai tarwatse a cikin jiki saboda ba ya so ya fito saboda sabansa da jiki to amma dole ne ya haɗu mala'ikan nan ya fintiko shi yana fintiko shi ba za su bar shi ya minti ɗaya a hannunsa ba sai su karbe su saka a cikin wannan algarara mai kaushi mai doyi wata take mara daɗin sha'ani to saboda haka daga nan sai su tafi da shi to kamar yanda hadisi ya nuna idan shi wancan na kirki ne za a dunga yin sama da shi duk inda aka je mala'iku su lalai mara ba wannan wani rai ne mai kanshi mutumin kirki kaza kaza a ce dan wane ne dan wane da sunan sa na kirki da ake ambatan sa kada ka yadda a dinga faɗa maka wani suna kiga ko wane ne kakka yadda da wannan sunanka Ibrahim sunanka Musa sunanka Ahmad ka a sa maka wani nickname wanda za a bata maka sunanka na kirki a sa maka sunan wani tambal a sa maka sunan wani fajiri kakka yadda da wannan in ma an sa ka shafe shi duk wanda ya ce maka wani ka ce a'a sunanka wani domin da shi mala'iku za su kira ka a dunga yin sama da kai ana sa ma albarka to sai an tafi da shi saman bakwai sai a ce to shikenan a dawo da shi domin Allah ya alƙawari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra a dawo da shi bayan an sa shi a cikin an sa mai abin nan mamaci a cikin kabari a dawo masa da wannan ran nasa. To shi kuma wancan fajiri ana daga shi sama, mala'iku za su dinga cewa wani mummunan rai ne wannan mai doyi mai wari mai kaza, sai an je da shi dab da sama ta ɗaya sai a ce a wullo shi. Manzo alaihi salam sai karanta fadin Allah subhanahu wataala, wa man yushrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhaffafuhu at-tayru ko fatakhaffafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Duk mutumin da ya zamo yayi shirka da Allah ya mutu akanta, to kai ka ce mutumin da ya sulmiyo daga sama mala'abin nan tsuntsaye su dinga kai masa wauta, wannan ya tsinke shi, wannan ya fuzge shi, wannan ya kai masa warta a katattala shi, ko kuma ya fada wani wuri mai nisan da sai wullacin, ma'ana za a wulwulo shi ya fado ainihin kasa, sannan kuma a yi kasan kasai bakwai da shi wal'iyazu billah, domin can ne ainihin addarakatu na wuta. Allah ya tsare mu. To almuhim Allah anan subhanahu wataala sai ki ta fa amma in kana min muqarrabin farawhun, wannan kalma ta arrahu malaman tafsiri sun yi ta kokari wajen fayyace ma'anar ta. Akwai kira'a guda biyu, kira'an jumhur ayi wa ra'un fatha farawhun wa rayhanun, akwai wato ɗaya daga cikin qari'ai shi kuma ya karanta farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Malamai sun ce duka dai ma'anan tana komawa zuwa ga abu daya. In aka ce ar-rauhu wasu suka ce ar-rahma shine jin kai. Ya banni yazhabu fatahassasu min yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah, kaga kenan la tayasu min rahmatillah. To wasu suka ce ar-rauhu shine natsuwa da walwala da farin ciki da annashwa. To duk dai abin yana komawa zuwa ga abu daya. In ya kasance shi wanda yake za a karbi ransa mutumin kirki ne, yana daga cikin wancan aji na farko al-muqarrabun, to farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im, yana da ainihin walwala da jin kai da natsuwa da kwanciyar hankali. Wa rayhanun wasu suka ce ana nufin kanshi zai baibaye wannan wurin, kanshi alama ce ta wadata da kuma matsayi. Duk inda ka ji kanshi to alama ce ta an wadata, kuma alama ce ta cikakkiyar natsuwa. Ba na jin cewa yanzu ka tashi kana jin yunwa naira ka dubu ga mai gurasa kuma ka ce za ka sai turare ka shafa. In aka ka sai turare to sauran canji ne cikin ka ya tuka. To duk inda ka ji kanshi dai insha Allahu ta'ala akwai kyakkyawan yanayi. Cikin sai aka ambaci wa rayhanun da wani kanshi wanda yake ainihin na musamman, kenan kamar wancan hadisi da muka faɗa wanda za a zo da wannan kyalle ko yanki wanda yake ainihin da kanshi ta tare da shi. Wa jannatu na'im, da kuma aljanna wacce take ta ni'ima a cikin wato ainihin cikin suratu Fussilat Allah subhanahu wataala kisa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله كتا إن الذين قالوا ربنا الله وند سكتي أبنجد مشيني ألا أبن بوتا باكين سو يفرتا غبان سو سكا أي وتا با أنان سكا تأيب ثم استقاموا كما سكا تأيب أكم منفا يوم متمن كيركي كاكي غوبي متمن كيركي بنا متمن كيركي baɗin mutumin kirki, baɗin baɗaɗa kullum mutumin kirki. Yau mai sallolin jam'i ba wasa, gobe mai lizimta sallolin jam'i bana haka, baɗi haka, da rashin lafiya da lafiya, da wadata da kishiyarta, da walwala da kishiyarta. Ma'ana babu wani lokacin da ba addini ne a gabanka ba. shine sun mastaqamu kasa akwai masu addinin mutun gadi yawa shi ne in Allah ya masa to shikenan shi ma zai kyautata in ba kyauta masa ba to yana ganin shi kamar ramuwar gayya zai wadi ya zubinna wani kawo shi tsaka saka yake wa minan nas man ya'budu Allah ala har fa in asabahu khairu liqma annabi wa in asabatu fitnatun qalaba ala wajhi daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ma Allah akan katanga idan alkhairi ya same shi sai ya nutsu ki ai adilin nan musulunci wallahi alhamdulillah ai mun gode mu Allah da yin musulmi saboda yaga komai maya maya amma idan aka samu akasi to nan kuma sai ta giya baya baya Allah ya kiyaye to wannan wasu malami suke cewa wasu kira ana maganar sababbin shigowa musulunci to kuma a cikin musulma akwai masu wannan akwai wanda idan ka ganshi ya zage sallar jami'i ba wasa to abubuwa sun zo da kyau to kuma wani aka sai haka akwai wanda shi kuma in ka ganshi masallaci kullun to ta baci eh za a koma ga Allah ko a samu sassauci amma lokacin da aka samu sassauci kuma sai a manta da Allah Allah ya kiyaye to saboda haka su wannan Allah ta tsumma sakamu me zai faru a lokacin da su su tatanazzalu alaihimul malaikatu kaga tatanazzalu ba ce ma tanzilu ba za su dinga sassauka me za su dinga faɗa musu Allah ta khafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kada ku yi bakin ciki malamai suka ce duk wanda yake halin fitar rai akwai tsoro sannan akwai bakin ciki aina tsoro yake me za a fuskanta saboda mutum bai san me zai samu ba ina bakin ciki yake tunanin abinda aka bari na yaya da matar dukiyoyi mutum yana tunanin yanzu in ya rasu dukiyoyinsa matansa yayansa kadarorinsa ya za a yi ya za a yi to Allah ta kafu wa la tahzanu kada ku ji tsoro kuma kada ku yi wani bakin ciki wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki da aljannati da ake ta yi muku alƙawari abinda ake ta faɗa a duniya ba ku gani ba ku ka gaskata to yau za ku ga dahir sai ake cewa nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah mu ne masoyanku a duniya da ma lahira walakum fiha ma tashtahi anfusukum duk abinda ranku yake so to zaka samu a cikin aljanna walakum fiha ma tad'un duk abinda zaka nema ba abinda zaka nema a ce babu nuzulan min ghafurir rahim wannan garar baki ce ga wanda yake mai yawan gafara mai yawan jinkai shine Allah subhanahu wataala to wannan shine sifa da Allah subhanahu wataala ya faɗa tabayinsa na kwarai a lokacin fitar ransu to nan da aka ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im malaman tafsiri suka ce abin da yasa aka faɗi wannan shi ran ɗan adam koda a cikin tasku yake bai faye san ya bar duniya ba zai yi wahala yanzu koda zaka ji mutum yana cewa ai shi wallahi ko yanzu ya mutu alhamdulillah to da za a ce to yanzu ka shirya zai ce a'a haka dan adam yake to ballanta da mutumin da yake jin daɗi mutumin da yake mai ni'imar duniya kaga zai yi tunanin yanzu idan ta kauce ina makoma to sai a ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im duk abinda ka bari sunansa wahala yanzu abinda kake so ka ci mai daɗi ka sha mai daɗi daɗi ne amma kuma wahala ce kun gano wahala sai ka je ka fitar da shi kuma ba wakilci yadda ya shiga ba haka zai fita ba ko kuwa zai shiga kana murmushi kana annashuwa amma zai fita kuma kana haɗe fuska to ashe ka ga dai akwai wahala kuma kila ma ka cikin kai kulle kila ka cikin kai baci wani abu ne kana tamararin sa kai Allah ta yau ka samu kaza ka dade baka ci ba kana ci kuma sai ciki ya tsure ai ta gudawa to kaga kenan duniya akwai wahalhalu to sai a kwantar maka da hankali a ce shikenan duk sun wuce wannan wahalhalu yanzu farin ciki ne rahama ce walwala ce hutu ne wanda yake har abada sannan wajen nutu na'im da kuma aljanna wacce take ta ni'ima wa amma in kana min ashabil yamin to kun ga wanda sune yan babban aji wa amma in kana min ashabil yamin to amma in ya kasance ma'abucin hannun dama ne ya daga cikin ma'abota hannun dama fa salamun laka min ashabil yamin to aminci ya tabbata gare ka daga ma'abota dama nan malamai sun yi mata fassara biyu wannan salamun ko dai mushtaqqun min as-salama ko kuma min at-tahiyya domin as-salam ana nufin as-salama shine kubuta daga dukkan wani abu da rai baya so sannan as-salam ya zamo cewa at-tahiyya ma'ana gaisuwa illa qilan salaman salama mun wuce a cikin sura la yasma wa fiha lagaw wa la ta'thima illa qilan salaman salama to anan ko dai ana nufin gaisuwa to idan aka ce gaisuwa fa salamun laka min ashabil yamin to zai dauki ma'ana biyu ko dai ya zama fa salamun laka zaka dunga samun gaisuwoyi masu kima min ashabil yamin daga ma'abota dama ma'ana yan aljanna yan uwanka za su dinga yi maka gaisuwoyi na girmamawa ka gaisar a gaishe ka dai kenan ko kun fa salamun laka gaisuwoyi da jinjina na alfarma sun tabbata gare ka min ashabil yamini saboda kasancewarka daga yan hannun dama an gane ko to ko ku a'a fa salamun laka ku futa daga dukkan abin da rai baya so ta tabbata gare ka min ashabil yamin saboda kasancewarka dan bangaren hannun dama su ne masu karɓar littafi a hannun dama wannan biyun duk sun tabbata mun sha faɗa duk lokacin da aka ce malamai sun yi sabani akan ma'anar aya kuma ba su warware juna ba wannan ma'anonin ko biyu ko uku ko sama da haka to duk za su tabbata akan wannan saboda haka su yan aljanna za su gaida juna mala'iku za su gaishe su والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ملائكه za su dinga ainihin shiga suna masu gaisuwa ta girmamawa suna cewa aminci ya tabbata gare ku madalla da wannan gida wanda yake ainihin na karshe sannan su ma za su gaishe da juna kamar yadda muka ambata inna qilan salaman salama salam qawlan min rabbir rahim wannan duka ana nuna cewa gaisuwa ce wadda rai yake so kalma ce wadda Allah ya faɗa mana amma sai in Allah ya kai mu aljanna zaka je da take ratsa zuciya duk abin da Allah ya faɗa wani abu ne wanda shi kadai san dadin abin tafsirin sa to sannan kuma a daidai lokacin yan aljanna sun kukuta daga dukkan abin da rai baya so ko abin da rai baya so ko abin da jiki baya so ko abin da ido baya so ko abin da kunne baya so ido akwai abin da baya so akwai abin da ido baya so ya gani akwai abin da kunne baya so ya ji akwai abin da baki baya so ya dandana akwai abin da hanci baya so ya ji sannan akwai abin da rai baya so jiki akwai abin da baya so to dukka kubuta gaba daya daga wannan hancin ka ba zai ji wani iska da baya so ba kunnen ka ba zai ji abin da baya so ba idan ka ba zai ga abin da baya so ba sannan ranka duk abin da baka so ba zai darsu a cikin ranka ba sannan jikinka babu abin da baka so da zai taba shi dan Allah akwai gatan da yake wannan dan Allah ku faɗa min yanzu akwai wani mutum da kuka sani yayi sati duk kudin sa duk mulkin sa duk sarautar sa yayi sati tif bai ga abin da baya so ba bai ji abin da baya so ba bai samu wani abu a ransa wanda baya so ba kun san wannan ai babu duk kudin mutum duk matsayinsa duk karatunsa duk limancinsa ko malam mai masallaci ne ba zai ce ai shi tas lafiya kalaboshi saboda alaramma ne kullum yana tilawa zai zo yana tilawar bakin na tilawar ran ya tafi wani wuri saboda abubuwa sun ci kurkuɗe haka abin yake to ko wannan bawan Allah a sai ranka ba zai ji wani abin da baya so ba idan ka ba zai ga abin da baka so akwai dadin da yake wannan da yawa yanzu kana kallon wani mutum mai kuɗi da jifa-jifai kana ta oh wasu dai sun rako wasu Allah kai wannan wallahi tashin hankalin da yake ciki idan ka ji to sai ka ce Allah hawalaina la alaina kallan ka gani kike yake wa rogo wallahi in ka ga mutum da manyan riguna da jifaji da wallahi wani bacin ran da yake fuskanta wani ba sai ya sha kwaye ya bacci sai ya sha kwaye ya bacci duk da kudin sa akwai bala'i da ya wuce wannan akwai wanda mai kudi ne kudin sun kai sun kawo amma tsoron matan sa yake tsoron yayan sa yake ba zai ci abinci kowa daga cikin su ba ku ku gare shi wanda shi ya yadda da shi shi ma in ya kawo sai ya ci sannan shi ma ya ci akwai tashin hankalin da ya wuce wannan ƴaƴanka kana tsoron su matan kana tsoron su fata suke jiwa ta faɗi a shana amma wanda yake faruwa ke to sai zama masoyinka kuma ya zama abin tsoronka irin wannan zaman ta cewa gurbata sai ta bayin Allah bin Allah kawai shine kwanciyar hankali bin Allah shine zaman lafiya bin Allah wala shine walwala Allah ka datar da mu
amin
to saboda haka Allah subhanahu wataala sai fi salamun lak min ashabil yamin aminci ya tabbata gare ka sannan salama ku fituwa ta tabbata gare ka a matsayinka na ma'abucin dama ma'ana mai karban littafi a hannun dama sai ka ce wa amma in kana minal mukazzibina dallin amma idan ya kasance minal mukazzibina daga masu ƙaryatawa dallin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to ga wata garar baki nan ta tafasasshen ruwa a'azanallahu wa ajarana wa tasliyatu jahim da kuma konuwa da wutar jahim an faɗi kashin farko an faɗi kashi na biyu sannan kashi na uku su kuma su ne ashabul mash'ama sai aka ce wa amma in kana minal mukazzibin kullum muna faɗa alqur'ani sifofi yake faɗa ba sunaye ba saboda ka ji ka kauce wa amma in kana minal mukazzibina dallin kunga sai ka faɗi at-takzibu ƙaryatawa mafi yawan abin da yake halakar da mutane shine ƙaryatawa ƙaryata alqur'ani ƙaryata hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ƙaryata abin da sahabbai suka tafi akai na addini yanzu ku duba suratul mursalati Allah sai ya maimaita wailun yawma idhil lil mukazzibin hasu goma a cikin wannan sura domin annabi cewa at-takzib ƙaryatawa tana daga cikin mummunan abin dan adam yake samun kansa a rayuwa a zo maka da sakon Allah ka ce ƙarya ne a zo maka da hadisan ma'aiki alaihi salam mutum ya ce ƙarya ne a zo wa mutum da addini ya ce ƙarya ne a zo masa da hujja ya ce ƙarya ne to wannan yana da matsala to shi yasa Allah sai ya nuna su ashabul mash'ama ga abinda ya kai su a wannan tasko sai ce wa amma in kana minal mukazzibin amma in shi wannan ma'abucin hagu ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa dallin wanda suke ainihin batattu fa nuzulun min hamim to abinda zai ci karo da shi lale mara ba shine da ainihin tafasasshen ruwa a'azanallahu wa ajarana mun faɗi cewa an-nuzul shine abinda ake tanadawa bako kun ga sayyidina abubakar da ne fi sauran sahabbai da gaskatawa da yaqinin da yake cikin zuciyarsa sayyidina abubakar ba a taba fadin wani abu ko dai ma'aiki alaihi salam ya fada ko qur'ani ba ya ji zuciyarsa ta yi dar ya ji wani dan shakku shakku ya ji abin nan ko aka yake a lokacin da wasu sahabbai duk da girman su za su yi rawa sai da Abubakar bai taba rawa ba yanzu ku duba abin da aka fuskanta sulhul hudaybiyya mun karanta lokacin da muka zo tafsirin inna fatahna ma'aiki alaihi salam ya faɗa ma sahabbai cewa Allah ya sanar da shi za a shiga makka kuma za a yi dawasi wasu su yi saisaye wasu su yi ƙwaryan molo fitowar da aka yi daga madina a wannan shekara ta shida in baka ce gaba ɗayan sahabbai ba mafi yawa sun ɗauka wannan tafiyar ce sun kusa shiga maka aka ɗauke su da mushrikan Quraishawa sun dade sun hana su su shiga ba su yadda a shiga ba dole sai dai ai wata rijejeniya wanda duk mun yi wannan ba ta abin da ke so zo gare shi sayyidina Umar ya ci gunzuma ya zo ya yi aikin Allah yanzu kai ba kai ne annabin gaskiya ba yanzu ba Allah ne ya aiko ka ba yanzu ba mu ne akan daidai su akan bata ba manzo Allah yana ta tabbas tabbas sai ce to dan me zamu karbe kaskanci a cikin addinin mu sai yake cewa Umar yace mu ne akan gaskiya kuma su ne akan bata kuma Allah ba zai tozartar da addininsa ba ya fadi maganganun da kwantar da hankali sayyidina Umar ya kamata ya gamsu amma saboda damuwa sai ya tafi wajen sayyidina Abubakar yace Abubakar wai ba mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya ba ashe yanzu su ba su ne ɗan wuta mu ne aljanna ya tafi irin wannan abubuwa to ya za mu karbi kaskanci akan addinin mu kalmomin da manzon Allah ya faɗa ma Umar su Abubakar ya ne ta kuma bai ji abin da manzon Allah ya faɗa ba yace to ba wai manzon Allah sai za mu shiga abin nan Makka mai dawafi ba yace za ka shiga manzon Allah ya faɗa masa wannan yace za ka shiga kuma za ka yi dawafi Abubakar ma ya maimaita masa yace za ka shiga za ka yi dawafi daga nan sai da Umar ya sallama ma'ana gaskatawa musamman harkar addini in dai ya tabbata manzon Allah ya faɗa ya tabbata a cikin alqur'ani to wannan kawai shine sifa ta mu'mini amma ka zamo zaɓi kanka abinda ya maka daidai ka gaskata abinda bai maka ba ka aje shi gefe to akwai matsala Allah ka ba mu iko mu gyara to sai ce duk wanda so kasance masu ƙaryatawa kuma ƙatattu to wannan fa nuzulun min hamim suna da wani garan baki na ruwan zafi wa tasliyatu jahim da kuma konuwa da wutar jahim anan a tafsiri yake cewa fa laula yace halla me ya hana idza balagatin nafsu waqtan naz'i idan rai a lokacin fita ya kai alhulqum ya kai makogaro sai ce huwa madarar rihi wan nafas shine magudanar iska da kuma ainihin numfashi sai ce bil fatahi daga cikin wata ni'ima da Allah ya wa dan adam za ga cewa akwai hanyar abinci akwai kuma hanyar iska wato wani abin sha'awa a wannan gabar hanyar shi makogaro hanyar ce ta iska da numfashi shi yasa za ga yadda kasan bututu haka yake ma'ana baya haɗewa da juna saboda me saboda kullum buƙatar sa ake kana farke kana buƙatar sa kana bacci kana buƙatar sa amma ita kuma hanyar abinci ita kuma dama yadda kasan hanji a haɗe take kullum a rufe take sai buƙata ta zo yanzu da a ce hanyar numfashi irin hanji ne da an sha ma baki sai ka zo numfashin kuma a rufe to amma Allah sai bata a buɗe kuma ita in ta samu matsala hanyar abinci shawo kanta yakan yi sauki amma hanyar iska ba a so ta samu matsala to malamai suka ce shi sai ka ambace makogaro shi yana samun matsala to shikenan kuma ya lalace Allah ya sa mu dace to saboda haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wato me yasa lokacin da abin ya zo makogaro wato shi rai din wa antum ku kuma ya hadirin mayyit ya ku wanda kuka halarci mamaci hina idin a wannan lokaci tanzuruna ilayhi kuna ta kallon sa wa nahnu aqrabu ilayhi minkum kuma mu ne mafi kusa ce zuwa gare shi sama da ku nan mai tafsiri ce bil ilmi na faɗa mana fassarori ko jiya na faɗi fassara uku biyu su ne daidai ɗaya ba daidai ba ce ko dai aqrabu nahnu ana nufin mala'iku na karanta mana aya ko kuma ana nufin kudirar Allah da ilimin sa amma ba zatin Allah subhanahu wata'ala ba to saboda haka Allah sai ke ta mu muka fi kusa ce zuwa wato zuwa gare shi sama da ku walakin la tubsirun sai dai ba kwa gani nan mai tafsiri sai ce minal basira wato anan tubsirun tunda an ce ilimi kun ga ilimi ba a ganin su da ido kamar yadda faɗa mana a jiya shi yasa ya ce to wannan tubsirun minal basira ai la ta'lamuna zalik ba kwa sanin wannan sai ce falawla in kuntum ghayra madinin me ya hana in kun kasance ku ba ababen yi wa sakamako bane shine madaziyin wanda za a yi masu sakamako bi an tub'athu shine a tashe ku ai ghayran ba'usi nabi zamikum in har kun kasance ba za a tashe ku ba kamar yanda kuke riyawa to tarji'una kuma yadda ita shine tarudunan nafs kuma yadda wannan ran ilal jasad zuwa ga jiki ba'da bulugil hulqum bayan zuwan ran makogaro in kuntum sadiqina fi ma za'amtum in kun kasance magaskata a cikin abin da kuka riya sai mai tafsiri ce falawla as-saniya ta'kidun lil ula muna da falawla guda biyu kun falawla idza balagatil hulqum ko falawla sannan kun falawla in kuntum to wannan falawla ta biyu karfafawa ce a wajen ta farko sai ce wa idza ita kuma waccan idza da ake cewa falawla idza balagatil wato waccan idza din zarfun litarji'una wato sai ya zama shine zarfi na tarji'una kenan tarji'una nafasa idza a wannan lokacin nace saboda a nuna abinda ba zai yiwu bane rai yana makogaro a ce a danna shi amma yace shi babu wanda zai iya wannan to shi ne ke cewa zarfi ne na tarji'una din sai ce al muta'alliqu bihi shartani wanda shi wannan wato tarji'una hadin yana da alaka da sharadi guda biyu kunga aka ce in kuntum ghayra madinin sannan in kuntum sadiqin kunga duk sharuda ne in wannan abun ya kasance to tarji'una ha to shine abin da mai tafsiri ke cewa wal ma'ana yace abin da dai ake nufi hal la tarji'una ha shin yanzu me yasa ba za ku mai da rai din ba lokacin da yazo makogaro in nafaitumul ba'tha in kun kore tashin alkiyama sadiqina fi nafihi in ku masu gaskiya ne a wajen kore shi ai liyan tafi amma halliha almaut wato mutuwa ta koru daga mahallin rai menene mahallin rai shine jiki ma'ana in gaskiya ne to mutuwa ta wofinta ta nisanta daga ainihin jiki yake cewa kal ba'fi kaman yanda kuke kore tashin alkiyama in har wannan ba zai iya yiwuwa ba rai ya koma to ba za ku iya hana ba to ku tabbatar da abin da Allah ya faɗa shi ma gaskiya ne sai ce fa amma in kana almayitu idan shi ma mati ya kasance min almuqarrabin daga cikin makusata farauhun ai falahu listiraha wato hutu ya tabbata gare shi wa raihan da kuma arziki yace rizqun hasan wato ainihin kyakkyawan arziki wa jannatu na'im da kuma aljanna ta ni'ima sai mai tafsiri yace wa halil jawabu li amma au li'in nan kuka da aka ce farauhun wannan jawabu sharti ne to nan sai aka ce fa amma wannan shartiya ce sai kuma aka ce in kana ita ma shartiya ce to yanzu wannan farauhun din jawabi ne na ita wannan amma ko kuma a'a jawabi ne na in wannan ku yara ba li'an ba sai akai kan alhamdu sama kuma da shi kasa ma'ana jawabi ne na amma ko na in aw lahuma ko ko jawabi ne na su biyun sai ce aqwal wannan dai maganganu ne ainihin na malamai saboda haka zai zamo jawabin su biyun wa amma in kana min asabil yamin idan shi mamacin nan ko wanda ransa zai fita ya kasance daga cikin ma'abota dama ma'ana wanda za a ba su littafi a hannun dama fa salamun laka to aminci ya tabbata gare ka aina hu salama min al'azab wato yana da kubuta daga azaba au yuqalu lahu salamun laka ko ko za a ce da shi aminci ya tabbata gare ka anta min ashabil yamin kai kana daga cikin ma'abota hannun dama shine yace min ajali annaka minhum saboda kai ka kasance kana daga cikin su sai ce wa amma in kana min al-mukaththibin to amma idan shi wanda ransa ya fita ya kasance daga cikin masu ƙaryatawa abdallin wanda suke fatattu mai tafsiri ce wa imma uqiti wa inma wasafahum bi af'alihim abinda yasa Allah ya sifata su ashabul mash'ama da ayyukansu kunga an ambaci at-takzibu da kuma abdalan kunga wannan ayyuka ne to abinda ya sanya aka ambata kaga inda an ga dama sai ce wa amma in kana min ashabil mash'ama to ba fadi wannan ba sai ka ce al mukaththibin adhalin to shine abinda mai tafsiri yake nufi yace to abinda yasa aka sifanta su da ayyukan su zajaran anha domin aidan kunne da gargadi don a kauce mu wannan ayyuka wa isharan kuma domin ya zamo an sanar bima aujaba lahum hadha al'azab ga abin da ya wajabta musu wannan azaba kina abin da ya wajabta musu azaba shine karitawa da kuma bin hanya ta bata sai sai yani abinda dai ake nufi anna muqtada adh-dhahir abinda wannan zahirin magana yake hukuntawa an yuqala wato a ce wa amma in kana min ashabi shimal in shi wannan na karshe ya zamo daga cikin ma'abota hannun dama lakin sai dai qudila anhu sai aka karkace daga wannan ba sai amma in kana min ashabi shimal ba me yasa yace lima zikira saboda abinda aka ambata nace wa ana so a fadi sifofin ne domin mutane zamo sun kauce kasu aikata sai ce to in ya kasance daga wannan fanuzulun min hamim to ga rabbakin sa ya kasance daga ruwan zafi yashrabuhu zai sha wannan ruwa ba'da akli zakum bayan ya ci tace zakum ai lahu kenan lahu nuzulun yana da aikin wancan garar baki Allah ya tsare mu sai ce wa tasliyatu jahim da kuma kunuwa da wutar jahim yace dukulun nar shine shigar wuta sai ce wa hadha tahkumu bihim wannan kaman gatse ne aka yi musu me yasa domin idan aka ce garar bako ai kaga abin da ake tsara aka abuwa masu dadi wanda yake so sai aka ce fanuzulun min hamim garar bakin su shine anfin ruwan zafi Allah subhanahu wataala ya tsare mu abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu nada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din za mu tsaya anan mu cike da wannan tabbaci saboda suna da muhimmanci amin amin wannan yake cewa malam tambaya ta kamar haka malam ni ne nake tare da budurwata ina son ta sosai tana so na muna tare amma manyan mu ba su sani ba to sai mahaifina ya ganta ya nemi aurenta kawai ta sama ita ma sai labarin aurenta ji to malam daga ƙarshe dai an daura wa mahaifina aure da ita amma ba su tare da mahaifin nawa ba shi mahaifin nawa Allah ya yi masa rasuwa to yanzu malam zan iya aurenta ko kuma ba zan iya ba malam ya matsayi na yake da kuma matsayin da ita da matsayin wato da matsayin nata Allah gafarta malam ka ko san wane ne mahaifi mahaifi idan aka daura masa aure da mace mukaddara yanzu a ce mahaifinka yana can gabas ta ƙarshe ita kuma matar tana can yamma ta ƙarshe bai ma taba ganin ta ba sai aka ce an daura masa aure da ita sai ya rasu ko yace ya sake ta to ko ita kadai ce tilo a duniya ta haramta gare ka wannan uba mahaifi banda kanin uba banda wan uba su ba su taka wannan kujera ba duka suna da matsayi amma dai wannan hurumi ne na uba shi kadai Allah dai ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum malamai suka ce annikahu anan shine al'aqdu ba wai ana nufin wai sai wani saduwa ta kasance ba in dai an daura wa mutum aure da mace to ƴaƴansa da jikokinsa wa in nazalu duk ta haramta gare su ina fata an gane kuma kaga wannan ya nuna wato kuskuren da kai shi ka girba ƴaƴa masu sanin ya kamata masu ladabi idan za su nemi aure iyaye suke faɗa mawa iyayen su je su nemo musu izini kaga da wannan matakin ka bi kace kaga yarinya kaza kana so aje a nemo maka izini to in ma da yana da tunanin sai ya ci girma ba zai faɗa maka ba kawai sai ya je ya gabatar da kai to amma kaga sai kai yarintar da abun bai yi maka dadi ba Allah zaba ma kowa kai ita abin da ya zama wa alkhairi wannan yace to malam sai ke cewa malam kai jawabi akan mai gida biyu da yake cin abincin daya ya bar na daya to malam amsar da ka bayar yasa mai gidanmu yake cewa mahaifiyata yanzu a madadin abincinsa zai rage na wajen mahaifiyata ya ƙara a can inda yake ci, wato abokiyar zamanta. Kuma mun yi magana, ya yi mana hujja da maganar da ka ba da amsa a kanta cewa waye zai ƙi mai daɗi. Tumalan ɗan Allah ya halasta mutum yana gidan wata ya rika cin abincin wata, kuma gidan ba ɗaya ba. Malam, ka duba wannan lamarin. Masu yin hakan suna nan da yawa a wannan majalisin tafsiri. Muna fata malam ya duba mana wannan matsalar, domin haka ya sa mai gidanmu ya ce idan ummanmu ta ƙara magana to zai sake ta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato abinda ya kamata bayan Allah ku fahimta, akwai abinda yake wajibi, akwai abinda za a ce kuma kaza ya halatta. Cewa kaza ya halatta ba a ce dole sai ka je ka yi wannan abin ba. Akwai abin da ya halatta, amma kuma dattakunka da mutuntakarka ba za ta baka dama ka yi wannan abin ba. Yanzu misali, ciyarwa da Allah ya ce mu yi wa matanmu, ba a ce sai ka kawo mata ɗanyen abinci ta dafa ba, ba a ce sai ka je ka siyo mata abinci daga wani wuri ba. Duk dai abin da za ka yi amsa sunan ka ce da ita ka sauke nauyi. Kuma babu inda aka ce dole abincin nan da ka kawo sai kun ci tare ko wani abu mai kama da wannan, kai dai ya zamo ka ciyar da ita. Allah ne wannan. To, wani ya tambaye manzo alaihi salam, ya mai kin Allah ne ne haƙƙin ɗayan, wato haƙƙin matan ɗayanmu a kanmu. Sai ce tutimuha idza qaimta wa taksuha idza kafaita, har zuwa ƙarshen hadisi. Ya ce ka ciyar da ita idan kai ka ci, ka tufatar da ita idan ka tufata. To yanzu ka je ka samu abincin mutum ɗaya, kuma matarka ita ɗaya, ya za a yi? Malam fiqhu suka ce tunda hadisi ya ce tutimuha idza qaimta, ka ciyar da ita idan kai ka ci, to ai da ruwan ciki ake jan na ribiya. Yanzu tunda ka samu abincin mutum ɗaya ka cinye shi, sai ka tafi ka nemo wanda za ka kawo mata. To yanzu dan Allah, wani mai gida ne zai daure matarsa na jin yunwa, ya zo ya ce to bari ya cinye ya tafi nemowa, in ya fita babur ya kaɗe shi fa. Allah ya kiyaye bai kai ga nemowar ba. Kaga dai aƙalla za ka ce to bari mu raba, a yi 50-50, in an ƙaro a sake 50-50 misali. Amma damar malam fiqhu sun ce in ka cinye ka tafi nemo wani abu sunanki ba laifi kai ba, amma kaga dattakonka ba zai sa kuma kai wannan ba. Na kawo mana misali cewa da za a kawo maka ɗan wake, kai ɗan waken a gidanka, abokanka suka zo, to za ka ce to ku kowa ya dinga cin ɗaya, ni in ci biyu, ya halatta? To amma yanzu za ka yi wannan ƙarfin halin? Ai ka ga ka ji kunya, yau za ka yi wannan? Sai ce to cinye kayanka ba kawai. Ma'aikaci alaihi salatu wassalam, raba kwana a kan sa ba wajibi ba ne. Manzon Allah, Allah ya ba shi dama ya je duk ɗakin da ya ga dama. Turji man tasha'u minhunna wa tu ilayka man tasha. Amma saboda mutuntaka ta manzo alaihi salam da dattakonsa, kuma raba kwanan yake bai zama wajibi a kansa ba, zai ga cewa idan ya zaɓi wani ɓangare kullum ba za su ji daɗi ba. Duk da Allah ya halatta masa ya zaɓi ɓangaren da yake so, to manzon Allah bai yi wannan ba. Kun ga shi yasa lokacin da ciwonsa alaihi salam na ban kwana da duniya ya kama shi, in ya kwana ɗakin wannan matar sai ya ce aina ana rad, gobe kuma wani ɗakin zan je? Sai suka fahimci alaihi salam ya fi so ya ji a ɗakin na Aisha. Suka zo suka ce mai kin Allah, mun yarda ma ka je ka ɗakin jiya ɗakin na Aisha. Inda manzo Allah ga dama kawai sai ya ce sai ji ya sa can, to amma saboda dattakonsa alaihi salam sai yake raba kwana. To saboda haka kai wannan bawan Allah magidanci, ba na jin cewa ƴaƴan da ka haifa ƴaƴan wacce matar za su ga dattakonka da sanin ya kamata ka da mutuncinka ka ƙasƙantar da mahaifiyarsu. Ga al'ada yadda Allah ya yi, kuma wannan wato wani tsari ne wanda Allah ya na ƙwatar ƴanci, mu maza an san mu galibi akwai danniya to sai Allah ya kaddara ƴaƴa mazan su da matan su kusan yaran su da manyan suna tare da uwar su kusan 90 a cikin 100 yanzu da za a rigima tsakanin uwa da uba duk gaskiya kake ne mai laifi za su koma bayan uwar su kila ma baka nasi ba tatas kuma kai ka kawo abincin da aka ci a gida kuma sai ma tatas saboda Allah haka ya ɗabi'antar da mutane kuma wannan abu ne na tausaya ma uwa saboda ita mai rauni to saboda haka cewa ya halatta mutum ya kawo abinci ba wai in aka yi dole sai ya ci ba dole sai ka ci ba kai dai ka siyar da iyalanka kowane hali ne to amma kuma kai kyakkyawan mu'amala kyakkyawan mu'amala wannan abu ne wanda musulunci yake so kai yanzu ba za ka so kila a ce ta samu kuɗi ta yi abinci mai daɗi ka shigo tana suyar kaji wani abubuwa masu daɗi sai maka mirki sai ta ce ba kai ka kawo ba ba za ka so wannan ba za ka so ainihin ta baka duk da cewa ba haƙƙi ba ne ta baka ɗin kyautatawa ce saboda haka wannan abin da magidancin ya yi ba daidai ba ne abin da ya yi ba daidai ba ne da Allah ya ce inna allaha ya'muru bil adli sai ce wal ihsan ihsani ba wajibi ba ne amma Allah yana son sa ya ce wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ka kyautata Allah yana son kyautatawa akwai abubuwa da yawa wanda ba wajibi ba ne ba amma ka yi su kuma Allah zai so ka nikan muka misali yanzu akwai wani abu da zaka ce ya halatta gare ka in kai shi a rayuwa amma in kai wani kallo za a yi maka alal misali yanzu a ce kanan mahaifinka ko yayin mahaifinka ya rasu ya bar mace ko ya mutu ya bar mace sai ka je ka aure ta shakikin mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke mata sai ka aure ta dan Allah wani kallo za a yi ma a garin kila ma in limami ne kaza a kwaɓe ka ce to wannan bai tantance zama limamin mutane ba kai a ce kanan uwan ubansa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan in uban ma ya saka aura zai yi haka za a ce to amma a musulunci ya halatta in ka aura a musulunci ba kai laifi ba to amma in kai kuma menene zai biyo baya yanzu a ce kana da mata sai ta rasu akwai kanwar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya ba zaura ko budurwa ya halatta ka aura to amma me zai biyo baya a ce kai kanwar uwan matar ta sa uwa ɗaya uba ɗaya to wannan idan aka saki uwan matar ma zai aura haka za a ce to kenan akwai abin da ya halatta amma in kai ta zai shafi mutuncinka zai shafi muru'arka saboda haka ina ma shi wannan magidancin da ma waɗanda shi mai takarda ya ce akwai iri-irin su to da Allah ku ji tsoron Allah ku kyautata in kun kyautata Allah zai kyautata muku wannan yace malam muna so a ƙara warware mana game da mata a wajen sallan tahajjud sai ka ga wasu mu suna zama ba tare da wata lalura ba har sai liman ya gama karatun sallah sun ji zai kai ruku'u sai su tashi a razane wasu ma a kwance suke to kuma ka ce game da mata kuma to na farko dai ita sallar nafila ya halatta a yi ta a zaune ƙarfin jikinka ba daidai ba ne da na wani ya halatta misali wani ƙila da yake jin rauni a jikinsa in ya zo aka yi kabbara har mai zamansa liman ya yi ta karatu ya yi ta karatu ya yi ta karatu da ya ji liman ya duka sai ya tashi ma sai ya duka a nafila ya halatta duk tsawon salati za a yi zama ya yi haka amma walahu nisfu ajrin qa'imi kana da rabin ladan wanda ya tsaye sallar farilla ita ce dole dole sai abinda ba zai yiwu ba ainihin ake bari kuma bil munasaba kun ga tsayuwa a sallah rukuni ne ko ruku'u rukuni ne sujuda akai goshi rukuni ne to akwai wanda sukan yi wani kuskure za su iya tsayuwar sallah sai su ki tsayuwar in za ka iya tsayuwar ka yi ta yanzu misali akwai wanda zai iya tsayuwa amma dai goshi ne ba zai iya kaiwa ƙasa ba to tsayuwar dole sai ka yi ta in ya so kai goshi da ruku'u sai ka yi ima'i akwai wanda kila za a yi masa aikin ido likita ya ce masa kada ya yi sujuda kai goshinsa ƙasa tsawon kwanaki kaza kaga wannan me zai yi ima'i to wannan ba zai bashi lafiyin sallah a zaune ba dole zai yi tsayi tunda zai iya ta ya karanta fatiha da sura inna sosai zauna in ya zauna tunda ba zai iya ruku'u ba to sai ya dan rankwafa kansa ya kabbara yana nufin yayi ruku'u yace sami Allahu liman hamida har sai ya kammala sallar sa ina fata an gane amma ita nafila zaka yi ta gabaki dai a zaune kuma lafiyar ka kalau sai dai kuma rabin ladarka rabin ladar mai tsayuwa ne za a baka wannan yace malami dalibi ne a nan FUD yace na cike bashin £9 wanda ake biyan dalibai kudin makaranta da kuma naira 10,000 duk wata to malam to duk wata shi ya rubuta to 10,000 to 10 ya rubuta to shikenan 20,000 ko shi 10,000 ya rubuta yace to malam za mu biya ko mu ma mun ci raban mu to malam in ban biya ba menene hukunci na wato dan Allah abin da nake ta maimaitawa ya kamata ku san me ake nufi da dukiyar gwamnati dukiyar gwamnati ba sunanta kowa yazo ya kamfata ya tafi ba ma'anan dukiyar gwamnati gwamnati ta biya ma'aikata su yi wa talakawa wasu ayyuka misali gwamnati ta biya malamai su koyar a primary secondary har da zuwa inda gwamnati za ta iya daukar nauyi gwamnati ta biya likitoci su yi treating din marasa lafiya gwamnati ta biya kudi ayi kaza wannan shine ma'anan dukiyar gwamnati ba wai haka kawai a ce to shikenan ne fannan ta gwamnati ce na ja wuta ba zan biya ba wani nake min bashi ina wannan ta fi hatsari duk dukiyar da zaka ci kuma ka rasa ina zaka mai da ita hatsari wallahi saboda haka idan gwamnati ta nemi ku biya waɗannan kuɗi kama daga wancan da ka faɗa da kuma wannan wata-wata to dole ne ku biya domin an yi muku gata ai yanzu a zo a ɗauki nauyinka a ce bashi ba ku san cewa ƴan kudin ci suna irin wannan ba akwai ƴan kudin ci da suke ɗaukar nauyin mutum kuma za a yi rubutu lawyer ya sa hannu kai ma ka sa hannu su ɗauki nauyinka ka yi karatun digiri ka yi master to kuma su sama maka aiki akan kuma za ka dunga biyan su duk wata za ka biya su duk wannan wahalar sai ka gama biyan su sannan ka ci gaba da morar abin da za ka samu a gaba to ai an ranta maka din ma ai alheri ne saboda haka idan gwamnati ta nemi ku dawo da wannan kuɗi ku dawo da su idan ta yafe muku shikenan fa kuluhu ani an mari'a amma ka tabe kama ka tare manka wani raban na ina kenan duk sai a bi mutanen gari su ma a dinga raba musu wannan kuɗi tunda su ma ƴan jaha ne tunda su ma ainihin ba da wannan ƴancin ko ya kamata mu gane wannan abu ne mai matsala gaskiya tambaya ta ƙarshe da zamu amsa a yau yake cewa malam mata ne da suke auren mutum daya sun dauki tsawon lokuta ba sa magana da juna har a cikin Ramadan sun hadu babu wacce ta yi wa ƴar uwarta magana ɗaya daga cikin su har nasiha tana yi wa mata a Islamiyya malam dukkanin su suna sauraron karatunka to tambayar su ta biyu ce malam wani bala'i ya shigo cikin wasu magidanta na shan moringa da kurkura wannan abin yana nema ya zama ruwan dare a cikin al'umma malam menene hukuncin waɗannan abubuwa a cikin addini to na farko dai na karanta mana hadisi kila kamar sati da ya wuce ko sati biyu ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk litinin da alhamis mala'iku suna zagayawa ana cewa a yafe ma wani a yafe ma wani a yafe ma wani idan an zo kan wanda ba sa gaisawa ba sa ga maciji da juna sai a ce da uhuma hatta yasaliha wannan ku kyale sai sun shirya to yanzu idan mutum ya mutu a wannan halin ina makomarsa wannan ba daidai ba ne kuma har ma a ce wai ɗayar tana nasiha islamiyya to me kike faɗa musu tsakani da Allah in da har baki nasiha to ke kamata ki fara tifantuwa da abin da zaki nasiha yanzu da wani zai zo ya fada miki ce malama da wanta ba sa ga miki ji da zuna me zaki ce ya halatta a dora koko zaki ce a bai halatta to ke me sace kai to ina masa nasiha abin da suke haramu abin da ake so ko ba kwa danyen ganye da mutum musulmi dan uwanka akalla idan kuka hadu ayi wa juna sallama in ta kama ayi musafaha idan ba ni ta tsakanin kai da shi abun jaje ya samu ka je kai mai jaje abun murna kai masa murna amma ba a ce sai ka nemi shawarar sa za ka yi kaza ba ba a ce sai ka nemi shawarar sa ba za ka yi kaza ba ba a ce sai ka yi wannan ba amma dai a hadu ai fuskar shanu wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne Allah ya bada iko a yara wannan abin da aka ce moringa ne sai yanzu ma naga sunan sa ban san menene moringa ba to mallan nufi ya min isharar cewa shakawa ake kuma an ce da kurkura to ka'ida manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu muskirin khamrun kuma ma askara kafiruhu fa qaliluhu haramun duk abinda da yawa ya sa maye to kadan haramun ne ya danganta wannan moringan da kurkuran suna bugarwa suna sa maye ko ba sa sawa in har za ku bugar su sa maye to haramun ne wato ku duba balaga ma'aikata alayhi salam sai yace kullu muskirin duk abinda ya kadar da hankali kada ka sai ba burkutu bace kada ka sai ba giya ce ta kwalba da aka saba ba in dai zai kawar da hankali kun ga dai yanzu fetir man fetir ai ba na jisa bane in ya taba rigar ka zaka iya sallah to amma in ce wasu na shaka shi ya kadar da hankalin su bula da ake sawa fararen kaya an ce wasu suna kadawa su sha su samu abin nan buguwa to wannan abun haramun ne kaga ba zaka ce wannan abun giya bane to amma tunda zai bugar a wannan lokaci ya dauki hukuncin giya to duk wanda zai shaka wani abu ko ya kurkura wani abu ya kadan masa da hankali ya tabbatar da cewa ya sha kayan maye shan kayan maye kuma haramun ne haramun ne haramun ne da yawa ana yaudarar ku sai a ce ga wani dan abu wai in ka kurkura za ka ji karfin jiki in ka shaka za ka ji kawar tsake to tun kana dan yi kadan kadan sai ka zama abun hayya wuce kaida ka zama dan kwaya kuma sai ya bar maka baya da kura ka daina shaɗin kuma ka zare saboda ka ji tsoron Allah duk abin da zai sa maye haramun ne halittaci wannan abu halittaci wannan abu Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid